عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ci gaba da rassanmu da muke cikin wannan littafi na Tazkiyatun Nufus. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa. Muna cikin wasu annoba da yake ambatawa, wato waɗanda suke sabbaba jinya na zuciya, an kiraye su a matsayin sumumul qalbi, wato tamkar guba ce wanda take sanyawa zuciya jinya. Abinda aka fara mana batu a kayi shi ne fudulul kalam, wato maganganu waɗanda suke barkatai, maganganu waɗanda ba su da dalili. Wannan munji yana daga cikin abubuwan da yake sabbaba zuciya ta sami datti, ta samu kazanta. Domin dukkan magana wadda ba ta shari'a ba, to za ta same ta laifi ce. Wato a samu annabimanci, ko a sami yin ƙarya, ko a sami yin gulma, ko a samu maganganu na asha, ko a samu maganganu na baza da makamantan irin waɗannan duka harce ke yin su, ko a sami iskin, ko a samu ba'a. Duka waɗannan ababe idan mutum ya aikata su a matsayin laifi, Allah subhanahu wa ta'ala yana sanyawa addiga dugo a cikin zuciyarsa. Idan ya tuba ne sai Allah ta'ala ya sanya gobe, amma in bai tuba ba dugon nanan kuma za a sake ƙara wani dugon in ya kuma. Shi ne muka ji hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa zukata kuma sai su zamanto sun rabu kashi. Kuma ana bujirowa mutum irin waɗannan abubuwa, imma dai shahawat ko kuma abin da yake na shubuhat a zukatan bayi. Idan aka bujiro musu irin waɗannan wanda ya kwankwaɗa, to shi kenan wannan ya zamanto zuciyarsa ta bakanta. Wanda kuma ya kiyaye tunkune, to zuciyarsa sai ta zanta ne farko. Yana daga cikin irin wannan shahawati ɗin yawan yin maganganu waɗanda suke ba su da tushe, ba su da fa’ida a addinance. Cikin wannan batu ne wato muka tsaya. Mun tsaya kayan kalamin da Abu Hurairah da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas suka ambata cewa yana daga cikin ilimin da ya gaske su cewa ba wani abu a jikin mutum wanda a ranar alkiyama mutum zai kusata game da wannan abu, kuma har ya nemi shaƙe shi sama da harcensa. Domin duk abin da harcensa ya faɗa ana rubutawa, babu kuma gaba a jikin ɗan adam wanda tafi yawan yin aiki kamar harce. Kafin hannu ya yi, kafin ƙafa ta yi, kafin waɗansu gaɓɓai a jikin mutum su yi aiki, harce ya yi ayyuka barkatai. To kaga in ba nan zane aka masa ya zamanto an sarrafa shi wajen faɗan kalamai wanda shari'a ta yarda da shi ba, to sai ya zamanto a ranar alƙiyama mutum ya yi nadama. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin Mu'adh ya ambaci ba abin da ke kifar da mutane a fusatar su a ranar alkiyama cikin wuta saboda abin da har san su ya girba. To wannan ya kara cewa wa qalat hasan ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Hasan al-Basri rahimahullah yana ambata cewa man lam yahfaz lisanahu, wato duk wanda bai tsare harshensa ba, ma aqala dinahu, to bai ma fahimci addininsa ba. Duk wanda zai san harshensa kawai sakaka kowace magana, ya faɗa wancan ya zo ya yi maganarsa, waccan maganar ma amso ma ya sa baki, ya ji abu a rediyo ya yi ta surutu, ya ga ba a Facebook ya ɗorar da faɗansa da tattaunawa a kansa. Matuƙar mutum bai tsare harshensa ba, to Hassan al-Basri ya ce wannan mutum bai mafahimci addini ba, bai fahimci addininsa. Don haƙiƙa duk wanda ya fahimci addini to zai san akwai hatsari a kan harshe. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qur'ani Allah ya ce mutum ba zai furta wata kalami ba, wani kalami ba, face akwai mai tsaro a kansa, kuma akwai wanda yake halartacce cikin mala'iku wanda zai ba da shaida a ranar alkiyama. Kaga kenan wajibi ne mutum ya zama to ya tsare harshensa, ya sarrafa shi mafi yawan sarrafawa akan abin da shari'a ta yadda da shi. Yace wa qala afatan lisani dararan al-kalamu fi ma la ya'ni. Mafi karancin annoba wanda ke samun harasa, waɗancan abubuwa da muka ambata duka annoba ne na harshe. Giba, annamimanci, ƙarya, shaidar zo da makamantan waɗannan. Al-kalamu ala Allah bi ghayri haqqin shi ma yana daga cikin afatul lisan, wato shi ne ma ashaddu hadara. To duka a cikin abubuwan da harshe yake yi na aibi, wanda yake ne ɗan sauƙi-sauƙi a ciki, shi ne al-kalamu fi ma la ya'ni, mutum ya magana cikin abin da bai shafe shi ba. Wa yakfi fi bayani khatar hadhihi al-afa, to shi ma wannan abin da zai wadatar a fahimci haɗarin wannan annobar shi kansa magana akan abin da bai shafe ka ba, ko da maganar addini ne. Akwai abin da ya shafe ka, akwai abin da bai shafe ka ba, ko magana addini abin da bai shafe ka ba a so ka magana a kansa, balle kuma al'amura wanda ba na addini ba. Yanzu a lokacin da aka zo ana fatawa, kai kuma ba ahadin da za ka ba da harsa ba ne akan fatawa, me ya haɗa ka da magana ka? Kai shawararren ka naka sai ka shiga. Amma yanzu kowa da wanda yake almajiri da wanda ba almajiri ba, kowa ma ya haɗa kansa zai iya yin magana akan hikimar addini. Kaga wannan shi ma mutum al-kalamu ne fi ma la ya'ni, mutum ya yi magana cikin abin da bai shafe shi ba, don shi ba ahalin mas'alar ba ne, ballantana ya tsoma bakinsa ce. To shi kansa wannan ɗin ya isa ya zamanto mai tsananin hatsari dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithi ne wanda yake ingantacce, Imam Tirmidhi ya rawaito shi da hadithin Abu Hurairah ta Allah ya yi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husni islamil mar'i, yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi, barinsa ga abin da bai shafe shi ba. Abin da bai shafe ka ba, kada ka yi magana a kai, ba ruwanka da abin da bai shafe ka. Yanzu kuma mutane yawanci akan abin da bai shafe su ba suke magana. Kada ka tsammata abin da yake na al'amarin gudanar da shugabanci wai ya shafe ka. Kai a matsayinka na wanda ake shugabanta, kai ba ka da baki, sayar da shugabanni suka aiwatar, in sun aiwatar alkhair, matansu, in sun aiwatar da sharri matansu. Nasiha ga shugaba, ana yin ta ne lokacin da za ta yi amfani. Akwai wanda bai isa yin magana ya yi nasiha shugaba ba, wallahi duk ilminsa bai isa yi ba, saboda bai kai matsayin da zai musu magana sun suke ba. Mutane ba su sauci wani abu game da shugabanci ba, shugabanci yana sanya wa mutum wata izza sai wanda Allah ta'ala ya kubuta. Akwai wanda bai isa yi maka magana da ya isa wani shugaba shagale shi ba, saboda bai kai matsayin ba. Kuma wanda ya kai matsayin shi ma akwai lokacin da ya dace ya yi magana. Shi yasa za ka ga wato in ka karanta tarihi na musulunci, manya-manyan malamai cikin tabi'ai da ma waɗansu waɗanda suke sahabbai da suka samu tsawon rayuwa, sai aka samu shugabanni waɗanda suke kangarani da suke al'amura wanda ya fita daga shari'a, ba kowane lokaci suke musu magana kai sai sun samu nasara. Saboda in ka masa magana ya karaita ba ya ce ba zai yi, wato ya kuma za a yi? Kaga shi ke nan ko? Su ku sun fahimci a addini ba daidai ba ne a tada bore, ballantana ce tunda an gaya masa yaƙi ba mu yi bore ne yaƙe shi, wannan ba tsarin musulunci ba ne. Ana yi ta zane shugaba ne kawai a lokacin da aka ga kufar bawahan tattare da shi. Don haka ko da nasiha ce a kowanne da yake a halinta, to ballantana waɗansu maganganu za a yi magana kan tattalin arziki shi ma gwani ne, ya san tattalin arziki. Za a yi magana a kayan hidimar tsaro shi ma gwani ne, ya san hidimar tsaro. Zai rubuta a Facebook shi ma ya tura, in shugabanni sun aiwatar da wani abu shi ma yana da baki, yana da rubutun da zai rubuta ya kushe musu ya ce ba su ma san abin da suke ba, kaza da kaza ya kamata su yi ta yanar gizo. To kaga wannan ya kutsa cikin abin da bai shafe shi ba, saboda ba ahali ba ne shi ga abu. Shugabanci mutum ne yake yi, mutum guda yake jagorancin al'umma, ba kowa ne shugaba ba. Ballantana idan shugaba ya aiwatar da abu kai kuma ka ce kai ma kana da yadda za ka faɗa a aiwatar, to ba haka tsarin yake ba. To wannan yana da kyau mu yi wa wannan mas'ala kyakkyawar fahimta. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar watan abin da bai shafe shi ba. Wannan gaba da aka ce min husni shi ke ne yana nuna cewa shi addini da ake aiwatarwa martaba-martaba ce. Akwai mai kyawu, akwai mafi kyawu. Shi ya saka wato hatta al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima khalila wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. To kaga nan ma Allah madaukaki ya ambata ya ce wa man ahsanu dina, wane ne mafi kyawu addini sama da wanda ya sallama al'amarinsa zuwa ga Allah, kuma ya riƙe tafarkin annabi Ibrahim, tafarkin tauhidi. To kaga wannan sai yake nuna cewa shi ma wannan hadisi dalili ne da yake nuna ashe a cikin mutane man huwa muhsinun fi islami wa man huwa musiu, akwai wanda yake kyautatawa a cikin musuluncinsa, akwai kuma wanda yake munanawa a cikin musuluncinsa. Min husni islamin mar'i, yana daga cikin kyawun musuluncin mutum. Ashe kenan akwai wanda yake munana musuluncinsa, nan da aka yabi
wanda ya bar abin da bai shafe shi ba, kaga ya ce ku bima yana daga cikin abin da bai shafe mutum ba, ya nemi kwakwafi sai ya ji mene ne ba, sai ya bi kwakwafi ne ji ana zuwa nan kantar wajensa sun kai nawa, to mai ina ruwanka? Ko ina ruwanka? Kantar wajensa sun kai yawa nawa? Ko ka gan shi yana ka wani kana da yanzu yana ta gidi ko ya yi wata samun wane ka? Duk wannan baya daga cikin hidimar mutum, ya nuna na musulunciyarsa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, abin da bai shafe shi ba. Allah ya ce wato Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qirawani babban malamin Malikiyya, Allah ya masa rahama, wato ya fito da kalami da malamai suke yawan jinjinawa a wajaje da yawa, yana ambata cewa jima'u adabul khairi wa azmatuhu tatafawwaqu min arba'ati ahaditha, ladubba na musulunci da abin da ke kawata ladabin musulunci, wato ya tattara ya yi reshe a cikin waɗansu hadisai guda uku. Hadisi na farko ya ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wani sahabi ya zo wajensa ya ce ausini ya rasulallah, ya manzon Allah kamar wasiya, sai annabi ya ce la tarfa, ya nana ta annabi ya ce la tarfa, ya ta nana ta wa annabi na ce la tarfa, karki fushi yi mun wasiya, ya manzon Allah ce karki fushi, manzon Allah kamar wasiya ya ce karki fushi. To wannan reshe na farko kenan, inji Ibn Abi Zayd. Sannan na biyu ya ce hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗayanku baya cikar imani har sai ya ƙaunata ma ɗan uwansa abin da yake ƙaunata ma kansa. Na hudu, ai na uku ya ce hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira lallai to ya fada alheri ko kuma ya shiru. Ciko na hudu sai ya ambaci wannan hadithi min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, to ya ce matattara na kyakkyawan ladabi a cikin musulunci ga kowane musulmi ya haɗu ne akan waɗannan rassa guda uku. Wallahi da mutum zai ɗau waɗannan su zama to masa jagora ya ce ba na ɗabbaka su, ba na yi ƙoƙarin na ga sun zama mani jagora a cikin rayuwata da mu'amalata. Na farko la taghdab, ka zama mai haɗe fushi, kar kai saurin kusata, kuma idan har ka kusata to ka zama mai saurin haɗe ba, da mutum zai riƙe wannan to ko matarsa ba zai rigima da ita ba balle wani abu ce, ita ce da yake zama da ita kullum ko? Sannan na biyu, da mutum zai riƙe wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗayanku baya yin imani har sai ya ƙaunata ma ɗan uwansa abin da yake ƙaunata ma kansa. Kowane mutum yana son alkhairi a kansa, to ka so ɗan uwanka alkhairi. Kowane mutum baya son ya ga ya faɗa cikin wahala, to kar ka so ka ga ɗan uwanka a cikin wahala. Kowane mutum baya so ya ga an ci masa mutunci, to kar ka ci mutuncin ba. Kowane mutum baya so ya ga an ci dukiyarsa ko an zalunce shi, to kai ma karka ci dukiyar wani, karka zalunce wani. Mutum bai ci kamar imani ba sai ya so ma ɗan uwansa irin abin da yake so ma kansa. Ai waɗannan su ne abubuwan da kake so wa kanka, ka samu sauƙin rayuwa, kada wani ya taka ka, kar wani ya kawo maka cikas a cikin abin da kake nema, kar wani ya maka kyashi, kar wani ya maka hasa abin da zalunci, kar wani ya toshe maka hanya, kar wani kuma ya maka dogara, kar wani ya ci mutuncinka, kar wani ya dake ka, kar wani ya lalata ma dukiyarka, kar kuma ya zo ya cinye ma dukiyar taka. Kuma kana so ka ga an kula da kai, kana so ka ga an kula ma da dukiya, kana so ka ga an tsare maka amana, kowa yana so wa kansa haka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hikima sai ya ce, baka cika mai imani ba sai irin wannan abin da kake so wa kanka ka so mu wani. To in ba har za ka so mu wani, ba za ka taɓa masa ka tobara ba, tunda kai ma ba ka so ba. Ba za ka ci dukiyarsa ba, tunda ba ka so a ci taka. Ba za ka zalunce su ba, nan ba ka ƙaunar a zalunce ka. Da mutum zai rike wannan mu'amala sai ta kyau a tsakanin al'umma, ba za a zalunci juna ba. Madan mu'mini ne, to ba za ka jira zalunce shi ba. Sannan kuma wannan hadisi da aka ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'rifu, yana daga cikin kyawawan musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi. Wai labari da irin almara, ɗan kama sai ya ce ya ga katon bijimi, sai ya ce in an dafe masa bijimin da zai ci, aka ce ya za ka cinye bijimi, ya ce in an dafa zai ci, amma sharadi na in gaza gani bai yi magana ba. Sai aka ce to an yadda ba mai ce magana, amma in baka cinye ba za ka biya ce na yi. Sai da aka yanka bijimi aka dafa, ya ce komai ba a ciki a dafa masa. Sai aka zo aka ajiye, sai da aka ajiye ga nama na banawa, sai ɗauko kamar ya sun magurgula. Sai wani ya ce ashe ba ka yi niyyar shi ba, ga nama kuma ba ka ma abin da ka sun magurgula, sai ya ajiye, ya ce to shi ya biya. Ai da ma ce sharadi in gaza gani bai yi magana. To wannan ka ga misali, ai tarku ma la yani ne ko ina ruwanka da magana akan wannan. Wai ba wuce ya ce wanda zai haɗe kota, ai wanda ya ce zai haɗe gatari, sai ba wuce ya turke masa kota, ka bar shi mana ya jarraba me naka. To waɗannan hadisai guda huɗu wallahi da za a rike su mutabbaka, to al'umma za ta zauna lafiya. Kada ka fushi, ka rika haɗiye shi, ka zama mai lafiya, ka so ma ɗan uwanka irin abin da kake so ma kanka, don haka ba za ka ci masa irinsa ba, kuma za ka ƙoƙarin kiyaye masa abin da ya kamata a kiyaye. Kuma in ka gan shi da abin alheri za ka yi farin ciki, don kai ma kana so a ji ka farin ciki ka gani da duk waɗannan abubuwa. Sannan inda za a kiyaye, wato kada mutum ya yi magana sai alkhairi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, shi ne shahidin ma. Kar ka yi magana sai abin da take alkhairi, in ka auna ka gaba alkhairi ba zai shigo. Sannan da wannan hadisi ne musulmi sallallahu alaihi wasallam wa la ya'ni, to da za a kiyaye waɗannan hadisai alal haƙiƙa za a samu kyakkyawan ladabi a tsakanin musulmi. Allah ya kai mun hadisai. Wa rawa Abu Ubaida ta'ala bi Hasan qala, Abu Ubaida ya rawaita daga Hasan al-Basri yana cewa min alamati ya kamata ta min alamati i'radi Allah ta'ala ya sa alaqati ina kuskure min alamati i'radi Allah ta'ala an al-'abd, ina daga cikin alamomin Allah ya rabu da bawa, alamomin cewa Allah ya rabu da wannan bawa, ma'ana kamar an yi watsi da shi, an ya ja'ala shuhudahu fi ma la ya'nihi, ya zan Allah ya sanya masa abinda zai ɗauke masa hankali kullum a cikin abin da bai shige shi ba, khidlanan min Allah azza wa jalla, wala kantarwa kenan daga wajen Allah. Wato nan asirin basar yana nuna mana, in har ka ga mutum kullum shi abin da ya kaɗe masa hankali abin da ya shafe shi, to alama ne cewa Allah ta'ala ya yi watsi da shi, kuma Allah ya walakantar da shi. Kullum idan mutum ya zamanto abin da bai shafe shi ba shi ne yake mai da hankali a kai, magana kan wancan, magana kan wane da matarsa, bincike a kan wane a kan kasuwancinsa, dami nawa ne kan wane ya samu, da makamantan irin waɗannan, tsoma baki yin bayani a kan abin da shi ba ahali ba. To in ka ga mutum kullum irin wannan shi ne, da masa alama ne in ji hasar basar da yake mahalla babu a cikin tabi'ai, alama ne na cewa Allah ya yi watsi da wannan ba, wato Allah bai shiga lamarinsa. Yanzu idan Allah bai shiga lamarin mutum ba, wa kenan shiga? Shaitan. Dama duk wanda ya rabu da Allah to kuma yanzu yana tare da shaitan. Dama akwai awliyaullah, akwai awliyaushaitan. Imani mutum ya zama majibincin Allah ne ko kuma ya zama to yana jibintar shaitan. Don haka sa baki cikin abin da bai shafe ka, lallai abu ne guba ce da take illa mai tsanani a kan zukata, ta kange zuciya daga kyakkyawan imani da Allah, ta kange zuciya daga damuwa da abin da ya shafe ka, kai da take da kwanciyar kiyama, ma'ana kwanciyar kabari, kai da kake da tsayuwar kiyama, ina ruwanka da kasa kuma suna kama ya ishe ka, yi kokarin yadda za ka daidaita rayuwarka ka ci jaraba wannan ta Allah a wannan ɗan rayuwar karama, yi kokarin ka ga yadda za ka yi sulhu da ubangijinka, yi kokarin ka yi al'amura na ibada da tsarkake niyya don ka samu tagomashi a wajen Allah, kai da kake da kwanciyar kabari da tsayuwar kiyama, kai da kake da tsayuwa a gaban hisabin Ubangiji da tambaya, to ranarka da shiga hikimar da wata shafe ka. Malam cewa hadhihi shiga kasafi wanda bai shafe ka ba, kamar da karna kamar da muka ambata, akhaffu afati lisani darara, afati ne nan shi ma ba afati ba, akhaffu afati lisani darara. To ya ce wa kala Sahal, Sahal ya ce bayan magana Hassan al-Basri kenan ko, Sahal ya faɗa, wato Sahal ibn Abdullah al-Qustan shi ma yana daga cikin magabata cikin tabi'ai, ya ce man takallama fi ma la ya'nihi haruma sidiq wa hurima sidiq, duk wanda ya magana cikin abin da bai shafe shi ba to akan haramta masa yin gaskiya, mana wanda yake yawan yin magana cikin abin da bai shafe shi ba to za ka same shi magabaci ne, ba zai iya kiyaye gaskiya ba. Inda mutum yana yawan shiga sharo ba sharo, yana shiga cikin maganganun da ba su shafe shi ba to za ka samu karancin gaskiya a kan harshensa, kuma ka jarraba za ka ga haka ne. Allah ya bada wa hadhihi kama zakarna, malai ce wannan annoba ta yin magana a kan abin da bai shafe ka ba kamar yadda aka ambata a baya, a kafa afatin da sake barawa, ita ce a cikin annobar karce duka ita ne ma wai suke da ta fi sauki a kan saura, ƙarya, annan nemanci, izgini, shaidar zuwa, kaga wannan duka a kan harce su, yi ma Allah ƙarya ko manzansa, to wai wannan ita ce wacce ta fi sauki, amma ita ma babu sauki tattare da ita. wanahyuka anil ghibati wan namima, kuma musani kiyayewa haƙƙi nan ya kamata a ce akwai wani jumla kafin wannan talaka. Wanahyuka anil ghibati wan namima, kamewa haƙƙi zai zamanto ya hana ka yin gulma, zai hana ka yin annamimanci. والكلام الباقي للفاحش زي أنا كيم مجنى ممونة الفاشا. وكلام ذروة حين زي أنا كيم مجنى بإسكا نفاقا دي كاتي بني كاتي بني الهدي بقى كيرني كاربو جهين دي شمانا لكتنا عنه برهاتي ana tare da ku wallahi, ina tare da ku, ina muna goyon bayan wannan kuma zuciya sa ba haka ba ga duk wani hayi shi ma ya annoba ce ta me ta harci. To kamewa harci zai hana ka daga wannan wanda ba kamewa harci karanta yin magana zai hana ka yin jayayya waljidal duma a rasu wakhusuma duma a nasu ya almira tsananin musu da turjiya a kayan al'amari. Aljida shi ma duka jayayya ne, yawan sa'insa. Walhusuma magana wadda a cikinta akwai saɓani na mushajara, amma duka kalmomi ne wato mutaradikai. Wazina kamewa harci daga hudulul kalam zai hana kama yawan yin wake-wake ko haka wanda bakinsa ya saba yawan yin surutu, idan babu kowa zai kama waka shata ko haka bane, ba abokin zance ko sai tawaka. To kamewa baki daga hudulul kalam zai hana ka waɗannan. Walƙazi, in ya zamanto kana karanta magana, to karanta magana ba ta hana ka yin karya, amma yawan yin magana, yawan yin magana shi ke sa mutum ya karya. Wannan zancen ya shiga hidimar da ba ta sa, wancan ma ya yi zancen, a kaza ma ya faɗa, to sai ta zan ƙarfi kala da su kuma zaɓi ko ba ruwan su rubutu suke suna kuma tare da kai. Ma yanzu da mai kaunin illa da zai rage yi mace ya fata su rubuta, ya fata su rubuta kafin ya tashi a majalisar sa ya yi karya da ya sani ba talatin, kuma duk sun rubuta da su rubin kowace. Shi yasa a kiyama sai da ta man gashi na ato a tattara a tattara duka baki ne ita ne kaga. Shi yasa annabi ya manta shi, shi yasa annabi ya tsokaci mu'az ibn Jabal ce kuffa alayka hadha, kabe wannan. Yanzu ku za a gama wanda abin da kuka faɗa, abin da ce ta ko ku dawo ta taiwa ne ka ashe akwai abin da ke kiko mutane a cikin wuta a kusa ajiyar su sama da abin da harasan su yake ba hal ya kubbun nas ala wujuhihim aw ala manaqibihim fi jahannam inda hasaib al-sadi, saboda yawan magana za ta samu cikin waɗannan ababe jayayya. In an gana ba sai a yi awa guda ana musu abinda bai taka kara ya kada ba sai ka gana musu wata. A cikin zancen da bai shafe su ba aiki da rabu wani malam wani ta fi zama nan wani kwani don lokacin da ya kawo mana ka za su ci a haka. Aiki da rabu wani malam wani lokacin da ya kawo mana nan shi ne ya sauwa sai a farke da musu. In an gana ma sai a yi awa ɗaya ana wannan musu. To don Allah ya amfani da wannan a rayuwa mala'iku kuma ku ta wasu ke asuntu zainu wasu kutu salamatu إن ضغط فلا تكن مكثارا إن نمت على سكوتك مروة فلتنمدن على الكلام مرارا.
kai shiru kwalliya ne a ce wani da yawan shiru ne har kwalliya ne kamewa baki kuma ka faɗa in har za ka buɗe shi magana ta zama kaɗan da kuwa shiru zai sa mata ranka yi da na sani magana ita ko za ta sa ta da na sani shiru masauki za ka gara ka zaɓi shiru ka faɗa ko ba ko ne ka rage wa mala'iku aiki amma kana magana awa da awanni da bargajiya suke ba farko to suke tai a ranar da yawo mutum sai ga jirin littafi ma dai abin kitabi la yugadu sake wata wala da yawo tan illa a hasa wannan littafi ne wannan wani irin littafi ne karamin abu da babban bai bari sai ya tantara wajen ma amilu hadira za su ga duk abin da suka aikata an kawo duk abin da suka faɗa to don haka kamewa harce daga hububin kalam yana hana mutum waɗannan annobar da aka ambata gulma annabi manci magana ta ƙarya ta alfarsha magana ta nifaka musu da jayayya wake wake alkalimu ƙarya wal majdi ko ka dinga yabo na baka yabo da ni a ɗauki wani a dinga cewa shi ne gwani ta magana a kan gwanin ta karɓar ana wasa shi wasu ƙarya ko kuma ba izini wato ba shi ne sukari wa istiza shi kuma shi ne izini kaga shi ma duk yana daga cikin annoban harce ba kaga shi ne ga sanan duta yayyage a bibige haka nasu a tashe sai ga bana kuna jin daɗi ne ka sai mai da taka ne kaji ne kuma iski ne ya san cewa wahala yake shi harshe ne yake yin magana to kamewa daga hububin kalam ka ɗora wa kanka kan ne magana sai wanda take mai fa'ida in harshe ɗin ya fuske ka tunatas da kanka sai ka kare to ta istighfar wa istihza da kuma izgil wa qada'i fi fahwa al-kalam da kurakurai a cikin manufar magana manufar magana wato ko da magana ce za ka yi ta mai manufa fa'al kala in ka yawaita shi yasa sai kace malamai suna cewa sai ka dai ba dan da wata Allah mafi alherin magana shi ne wanda kai shi kana kuma yi nusa zuwa ga abin da ake so wa bayu dalika min al-afati allati tusibu lisan al-abdi فتفسد عليه قلبه دما وكان سو ودان daga annobodi annoba allati tusibu lisan al-abd wanda take samu harta bawa fatufsida alayhi qalbahu kuma ta fata masa zuciyarsa daga abin da yake gangarawa daga harce kuma sai ya sa zuciya ta lalace kada ya zama mata guba hurur kalam ya zama cikin guba وتضيع عليه سروره كما سيتلالاتا مسا واتو فرن cikin sa ونعيمه da ni'imtuwarsa fi dunya da dunya to kace da mutum ya zama to harcan sa ba da zali kariya annani manci gulma ba'a izgini da makamantan su su ne kullum akan harcan sa sabanin ake an samu ambaton Allah an samu zikir an samu istighfar an samu shiru da kawanci sai ya zama waɗancan ne to ba lalle farin cikin sa a duniya zai karanta kullum mutum yana cikin ƙarya sai a gashi a matsayi kullum yana cikin annabi manci to shi ke nan mutane da ya zo shi nasu babu baki wani ya haɗa wani wani ya haɗa wani da wani haɗa ya haɗa magana wani ya zo shi ya faɗa ma wani to kaga farin cikin sa da ne in tosa a nan duniya wannan yawan magana ya sabbaba masa lalacewarsa wa fawza huwa fadaha hu fil akhirah kuma ya sabbaba masa lalacewar rabonsa da zai samu da rabuwa al fawz wal falah da amma ma na ne mace ya zama ya rabuwa ya samu tsira a ranar lahira to yawan magana sai ya kange masa samun wannan falala domin a kiyama zai zo da maganganu da yawa da yanzu
na zurubi wanda za su rinjaye da littafinsa na munanan ayyuka sai saba wa masa shi mota. Allah ya sa Allah ya taimake mu da kiyaye. Sai na biyu ya ce kubudun nazar daga cikin guba wanda take lalata zuciya bata ta kauna ta da tafarki na ingantaccen imani shine kallace-kallace waɗanda suka zamanto marasa fa'ida shine kubudun annaba gani wanda ya wuce bukata kallace-kallace wanda ya wuce bukata ko da mutum ne ya zo wucewa ta kan hanya karka masa kallon da ya wuce bukata don kukula masa ido sai ya sassarfa sau da yawa wani zai iya yin wucewa da waje saboda yawan gani da ake yawan zuba ido da ake sai mutum in ya zo wajen sai gaban sai dinga yankewa saboda mutane idanunsu da iya mu'amalar can wanda yake wucewa ta kan hanya kaga nan ba su ba ma hanya hakkin ta to wannan shi ma yana daga cikin annoba wacce take sabbaba wato zukata su lalace bare ke hubudun nazar ya dubo ila istihsar النظر يدعو إلى الاستحسان كلاً دي وجي قائلة يكا جاء متن يكو تتعبن دي جني ناي أنا وغانا كمان إن مجن مجن إكا دي كاكا كاليت مجن إكا سنكوين دي كشيك مجن إكا بكسام يوجي وكاتا كي سيكتا مجن إكو مصيكي چيكو ورد الله to irin wannan kalla sai tsawa ta maka ita annab sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana ambata cewa an barkatu tuqbilu ala surati shaytan wa tudbiru ala surati shaytan mace in tana gabatowa tana gabatowa ne a siffa ta shaytan kuma in ta juye bayan ma tana juyewa siffa ta shaytan malama hadisi suka ce ma'ana lokacin da mace take tafiya mutum sai ya zuba mata idanu to daga lokacin da shaitan ya ga ya zuba mata ido shi kuma shaitan sai ya kawata ta fa to me ne ta ba shi sai kawata ta sassa jikin ta duk sai ya nuna wa mutum yana kara soyar masa da wani yana kawata masa ko in ta juya ma ya ci gaba da kallon ta sai shaitan ya dinga kawata mata ya dinga kawata masa ita shine nan ba ne ce wa hubulun nazar ya dubo ila istihsar kallan da ya wuce qalila yana ja mutum zuwa ga kyauta ta abin da yake kalla wa ko suratul manzur fi kalbi nazar kuma yake tarasar da sifa abinda ake kalla din a cikin zuciyar wanda yake kallo sai a sa kallon da yake tasiri a cikin zuciya sai sa ya tasiri a cikin zuciya yanzu akwai kallon da za ka yi waiwaiwa kai ka ga mutum ya wuce watakila har ya ma sallama ka ce wa alaikum salam amma kuma da za ka tambaye ka sai ka ce baka ma san ya wuce ba ko haka ba saboda kallon da ka masa din ba kallo ne na kurewa da ya tasiri a zuciya ba kisa sai ka iya mantawa baka masa kai kalla ba to amma kallon da ka halarto da hankalinka da tunaninka kansa kuma ka kafe to ne ka yi tasiri a cikin zuciya shine wuqu'i wa wuqu'i suratul manzur fi qalbi an-nabi fa yuhdithu anwa'an min al-fasad fi qalbi al-'abd sai kuma ya haifa da wasu nau'o'i na barna a cikin zuciya bawa da ya kula idanun yake kalla min hali da cikin irin abin da kallon da ya wuce ka'ida ke haifarwa a zuciyar bawa ma zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi musnad abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar yadda zo a cikin musnad do da shi wannan hadisi da ya ambata ba inji kuma ba ambace shi a asalin wato riwayar ba da zuwa cikin musnad na Imam Ahmad ba shi ma ce ma ma'ana abinda ma'anarsa yake nafi والنظرات السحم المسموم من سهام إبليس كي وقلو كبيرة كي وقلو كبيرة كوي مسموم وانت أكسان نعمتا ده من سهام إبليس لكي كبيرة لن إبليس وانت هربت فمن دب بصره لله دوان ديران سيدة أنسى من الله dabbul basar ba ana nufin cewa kawai ka rufe idanunka ba a ana nufin kada ka kora idanu kallon da shari'a ba ta yadda da shi ba duk wanda ya rantsa idanunsa saboda Allah awrafahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yawmi yalqahu zai gada masa da zaƙin imani wanda zai rika jinta a cikin zuciyarsa har lokacin da zai haɗu da Allah amma asali gashi ya kawo shi kasa ya ishara cewa hadisin ne da'ifi lafazin Imam Ahmad kamar yadda ya zo cikin musnad daga hadisin Abu Umama al-Bahili ya ce ma min muslimin yanzuru ila mahasinin ra'atin ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجيب حلاوتها. بعض المسلمين ده زي كلمة كم متماشي. كما سيرن سيدا من سيرك يجي قبل كلا. فاتس الله تعالى يا سينيا. أتكلم زوجيسا وتبوتا ده زي رتجن زاكنتا. har zuwa alƙiyama to wannan hadisi shi ne wanda Ahmad ya rawaita a cikin musnad amma shi ma an yi ishara da cewa hadisi ne wanda yake da'ifi abinda ya inganta me shigen yin wannan ma'ana shi ne hadisin da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito haka da Imam Hakim cikin Mustadrak kuma ya inganta shi Imam Zahabi ya ce shi ma sahihi ne shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ga Ali ibn Abi Talib yace ya Ali la tattabi'in nadarata fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira Annabi yake ga Ali ibn Abi Talib yace ya Ali karke tattabi makallo da wani fa inna laka al-ula kallan farko an yafe maka walaysat laka al-akhira mata biyu ta karshen idan ka yi ta ita kan ba tana kanka za a rubuta masa wato baka san me wucewa ba sai ka daga kai sai ka gama ce ne mai kyakkyawa tana tabowa sai ka san koyar da kanka to an yafe maka kanka kaddara tabarruji ta yi ta fito a siffar da ba a so ta fito sai ka daga kai sai ka gani sai ta ɗauke kanka to wannan kallon tsaraicin nata da ta bayyana jikinta ka ɗaga kai sai ka kalla baka sani ba sai ka ɗauke kanka to an yafe maka amma a kun ka ɗaga kai ka ɗauke kuma ka sake mayarwa to ta biyan a kanka take waɗansu kuma da suke izgili da hadisin annabi ma in an musu magana sai suke kallo ɗaya ne ko akwai kallo ɗaya da ake yi tun daga farko ana kallon ta tana tabowa har ta wuce bai dauke kai ba har ya kalli bayan wai an sai ce kai kallo ɗaya ne kaga wannan izini ne da ni to abin da ake nufi ka kalla ne baka sani ba kuma sai ka rantsa idanunka ka kau da kanka ka kau da kanin ganinka to an yafe wannan shine abin da ya inganta kowa ya ce kuma ta abu dawo da tarma to da haka mutum ba a so ya kula idanu domin duk lokacin da ka kalla ka kula idanu to daga nan ne mafarin fitina
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار منه استصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السحاب بلا قوس ولا وتر كون كلو كون عبد يكي فاروع كل الحوادث دون أبو زاقة عن زنجي لما كما تنيرا مدنة to suka ce mabda'u ba min annaba mafarin ta kallo ne daga kallo ake fara ko haka ba daga kallo ne kallo ne ake fara sai a tafi zuwa ga rubushi sai a sanya lokaci sai kuma a wanzar to mabda'u ba min annaba dan haka mafi girman wuta kasu ne ke fara ta dan kada a daina kallo والمرء ما دام ضاعين يكلمها في عين غير موقوف على الخطر ما تكلم فيها كسر تكون لغتي زي ما تقول الى نفسها هنا كان ما تسمع الغيب والمرء ما دام ضاعين يكلمها في عين غير موقوف على الخطر فلذا سيفعل اسمها naka maganin gari ka karfana karfa talla karfa kuma ido domin daga nan ne shekan kuma yake samun kugiya sai ya mutu min halika cikin abin da fubulun nazar yake sabbabawa na aini a cikin zukata dukhulu shaytani ma'a an-nazara shedan zai iya shiga cikin zuciyar mutum tare da kallon da yake daga lokacin da ya kuma idan ya zuba yana kalla to sai shedan ya amfani da wannan kallon sai ya shiga cikin zuciya fa innahu yunfidu ma'aha as-sara'u min nufud al-hawa'ij fi makan al-khali domin shi shedan yana wanza da manufofinsa tare da kallon nan da aka yi mafi hanzari a kayan yadda iska take shiga wajen da yake babu gini yadda iska take kadawa inda babu gini to gaugawar shaitan ta wuce ta wannan wajen shiga cikin zukata matuƙar a kowane gida nan da nan sai ta rabu sau nawa kallo kawai sai ka ga ya tada hankalin mutum ليزين صورة الموضوع دون شيطان يقاوات سفر وانت اكي كنا ويجعلها سما يسن يتتمكر ونقويني يعكب عليه القلب وانت زوجيا تكي نزمت وجه قوتا وتكر متن يا زوجين يقول ايكا لا تشيطان يقاوات وصابت ايكا لا sai amfani da wannan kawacawan sai shiga cikin zuciyar mai kallon sai ya dasa masa wani abu mai kama da gunki wanda zai sha'awan lalle sai ya ga ya aiwatar da manufarsa to sai ka ga yana ta bibiyarta duk inda ya ganta hankalinsa ya tashi ya ta bibiya yana shirya salo salo hanya hanya inda zai samu ya wanzu da manufarsa da shaitan ya dora shi a kai thumma ya'iduhu wa yumannihi sannan sai ya dinga masa wa'adi kuma yana masa horace horace ba komai ai Allah ne ya yarda tsara Allah ne ya wace wasu ba abin da suke ya wuce wannan wasu farfe sun yara ma suke su ci wadansu ma suna zuwa su inda su je su yi bauta a can wajen da gumaka kuma su ma su ne masu zuwa su yi kaza su yi kaza sai ya dinga nuna masa akwai dai kukkukan da suka wuce wannan shi nasa ba komai ba kasa ta haka shaitan ke cutar da mutane ya sa mutum ya daina nasa laifi alhali laifi kuma laifi ne a wajen Allah to abin da Allah ya ce kar ai to Allah ba ya san wannan wa yuqinu ala al-qalbi nar ash-shahawat sai ya cinna wuta ta sha'awoyi a cikin zuciya a dalilin ne kallo kawai ake kullu hawarin mabda'uha min an-nazar wa mu'azzamu an-nar min mustasqar ash-shahawat ويلقي حطب المعاصي سي يجيب كما إن يتشن وجر تشعاوى سيكم يجيب كرماني نسابو
tunda zai cin ka wutar sha'awa, sha'awa kake aiwatar da abin da dare kawai ya sha'awa yake so, hankali ya tashi hakan ake so a aiwatar, sai kuma ya dinga rura wannan wutar yana jefa sako a ciki, sai wuta ta dinga karba alati lam yakun yatawassal ilayha bidun tilka sura, wanda kuma mutum ba zai taɓa kasancewa ya kai zuwa ga irin wannan sabon ba in ba da irin wannan sallan da shaitan ya zo masa. Wani da ba zai wani a ce masa ya je ya zina ba zai yi ba, amma daga lokacin da ya yarda ya zuba ido to daga nan kuma sai ya dinga kawata masa, sai ya dinga kawata masa, ya kawata masa jikinta. Wata nan ma sai ya sa shi ita ma sai ta ido da shi, sai ya murmushi ita ma sai ta murmushi, shi kenan an ƙara cin na wuta. Daga nan sai kaga an haɗu wata nan sai a yi magana, daga nan kuma sai kaga an sa lokaci, daga nan kuma sai kaga an ji an aiwatar da abin da za a aiwatar. Allah ka mana sani. To don haka kallo furudun nazar, kallo wanda ya wuce, kallo wanda baya ƙa'ida ta shari'a, yana sabbaba a samu jinya a cikin zuciya don yana dasa mata guba. Minha daga cikin abubuwan da kallo da ya wuce ƙa'ida yake sabbabawa a cikin zukata, annahu yushghilul qalba wa yunsiyahu masalihahu wa yaqulu bainahu wa bainaha. Irin wannan kallon yana shagaltar da zuciya, wa yunsiyahu masalihahu, kuma sai mantar da zuciyar ma maslahar kanta. Menene abin da yake mai fa'ida wajen ta sai ta manta? Wa yaqulu bainahu wa bainaha, zai iya kangewa tsakanin zuciya da maslahatta, zai iya zama ya awa uku yana kallo fim, zai iya zama yana kallo abuna gidan galadima, gidan badamasi, zai iya zama yana kallon gidan badamasi, ko yana kallon daɗin kowa, ko yana kallon duniyar wannan shirgin, sai a kira sallah da je rayuwa. Zai ce ai lokaci a bayyarwa. To kaga fudulun nazar yanzu ya kange zuciya daga sanin menene ma maslahatta. Fa yudriku alayhi amrahu, sai ya sanya mata al'amarin da ta yi sakaci da shi. Wa yaqa'u fi ittiba'il hawa wa dhalla, sai zuciya ta afka wajen bin sha'awai da kuma gafala, ta rakkana daga abin da yake mai fa'ida gare ta. Qala Allahu ta'ala, Allah ta kike yace, wa la tuti'i man adfalla qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu fawqa. Kada ka bi Allah ya tafiya wa mazansa. Man adfalna qalbahu, wanda muka rakkanar da zuciyarsa an dhikrina daga ambatonmu. Allah ya rakkanar da zuciyarsa, shi baya tuna Allah, baya ambaton Allah. Ba shi ne ya dame shi ba, wani abu ne ya fi shagaltuwa. Wattaba'a hawahu, ya riƙa bin soye-soyen yanayi. Abin da ransa ya sha'awa shi zai. Ambaton Allah, sallah tana ciki, ita ce mafi girma. Lokacin sallah ya yi, amma kuma ga fudulun nazar ana kallace-kallace. Lokacin sallah ya yi, saura kaɗan shan sai ta tafi kofi. Ina kuma tashi? Wattaba'a hawahu, kada fudulun nazar. Wa kana amruhu fawqa, sai ya zamanto al'amarinsa kullum sakaci. To Allah ya ce wa manzansa, kar ka yi wannan fudulun nazar, kallo na ba gaira ba da ni, kallo wanda ya wuce ka'ida, na za mu tsaya da shi ba. Wannan gaba ba mu gama ta ba, in Allah ya tsaya da mu wani mako ma yi wa yi su kuma mu gora da shi ba. Ina mu gora da ni dai Allah.
magana ba, na da wani kuskure kuma, suna da wani da ya